Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voa.com wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 19 ga watan Yuni na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Alalo da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Maryam, shugaban Amurka ya kaddamar da yakin neman zaben sa a hukumance na neman wa'adi na biyu, yayin da Amurka da Iran ke ci gaba da tare da jijiyar wuya kan harin wasu jiragen ruwa na Dakon Mai. Sannan za ku aji cewa hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce kusan mutum miliyan 71 ne suka fice daga gidajensu a matsayin yan gudun hijira.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wasu mahara a jamhuriyar Nijar sun kai wa wasu 'yan sandan hari a kusa da birnin Yamai har an samu hasarar rayuka. Bayan haka, za ku ji rahoto akan yadda shugabannin ƙananan hukumomi a Najeriya suka yaba da tsarin gwamnatin tarayya na ba ƙananan hukumomin kuɗaɗen su kai tsaye. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da yakin neman zaben sa na neman wa'adi na biyu a birnin Orlando dake Florida, ɗaya daga cikin jihohin da suka taimaka mai ya lashe zaben 2016. Inda je da wani sako mai taken mu ci gaba da dabbaka martaba Amurka, ko kuma keep America great again a turanci kenan.
I stand before you to officially launch my campaign for a second term as president of the United States.
Yace na tsaya a gaban ku domin kaddamar da yakin neman zabe na a hukumance na neman wa'adi na biyu a matsayin shugaban Amurka. Dandazan mutanen da suka halara a wajen kaddamar da yakin neman zaben sun yi ta kamba masu nan Amurka. A jawabinsa, shugaba Trump ya taɓo batun tattalin arziki da samar da tsaro akan iyakar ƙasar, sannan ya cicciki abokan hamayyarsa na ɓangaren jam'iyyar Democrat, inda ya riƙa kiransu masu matsanancin ra'ayin gurguzu waɗanda suka yi yunkurin kassara shi da iyalansa, suka kuma raina magoya bayansa. Ta wani labari na daban kuma, shugaban na Amurka ya ce ya yi wata ganawa mai ma'ana ta wayar tarho da takwarar aikinsa na China Xi Jinping. Yana mai cewa suna shirin wata tattaunawa mai faɗi kan harkokin cinikayya a mako mai zuwa, inda za su haɗu a gefen taron ƙasashe 20 da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G20 wanda za a yi a Japan. Kamfanin dillancin labarai na Xinhua ya rawaito shugaba Xi yana cewa ya jaddadawa Trump muhimmancin tattauna a mataki na bai ɗaya, inda ya ƙara da cewa yin taƙaddama da juna ba ita ce maslaha ba. A dai shafinsa na Twitter, shugaban na Amurka ya wallafa cewa ya yi ganawar da Xi na ƙasar China, inda ya ce tawagogin ɓangarorin biyu za su yi wata ganawa ta share fage gabanin haɗuwar shugabannin biyu. A 'yan makonnin da suka gabata, zaman tattaunawar da ƙasashen biyu ke yi kan taƙaddamar cinikayya ta samu cikas, inda hukumomin Washington suka zargi China da janye jiki daga wata matsaya da aka cimma a tsakaninsu, zargin da China ta musanta. Wani rahoto da hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa kusan mutum miliyan 71, wato yaƙi da musgunawa da rikice-rikice, suka tilasta kucewa daga gidajensu a duk faɗin duniya. Adadin da ba a taɓa ganin irinsa ba tun bayan da aka fa hukumar shekaru 70 da suka gabata. Hukumar ta ce adadin, wanda ya kai mutum miliyan 70.8, bai haɗa hadda yawan yan gudun hijira da suka fito daga ƙasar Venezuela ba, inda mutum miliyan 4 suka fice daga ƙasar, amma mafi akasarinsu ba su miƙa takardun neman mafaka ba, lamarin da ya sa ba a saka su a cikin ƙididdigar ba. Filippo Grandi shi ne shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijirar.
When you say Europe has a refugee emergency, or the United States or Australia, no. Most of the refugees are in fact in the countries.
Yace kuskure ne idan aka ce nahiyar Turai ko Amurka ko Australia na fuskantar matsalar 'yan gudun hijira. mafi akasarin 'yan gudun hijirar sun fito ne daga kasashen da ake fama da yaƙe-yaƙe. Abin takaicin shine daga kasashe ne masu fama da talauci ko suke da matsakaicin kudaden shiga. Kan waɗannan kasashe ya kamata mu mai da hankulanmu. A bara dai hukumar ta ce mutum kusan miliyan 26 a rabin su kananan yara aka tilasta kucewa daga kasashen su. Sannan sama da mutum miliyan 41 aka tilasta kucewa daga gidajen su amma suka ci gaba da zama a kasashen nasu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Manyan jami'an soji da shugabannin Amurka sun yi gargadin cewa ba su da niyyar sassautawa matsalar lambar da suke nuna wa Iran. A daidai lokacin da hujjoji ke kara bayyana cewa hukumomin Tehran na ci gaba da furta kalamai marasa daɗi, sai dai duk da tada jijiyar wuya da ake ci gaba da gani a yankin gabas tsakiya, jami'an Amurka sun ce ba wai suna so su yaƙi Iran ba ne, amma dai komai ya dogara akan irin matakan da Iran ɗin ta ɗauka.
The responsibility for diplomacy achieving the strategic outcomes that President Trump has sent forth falls on all of us, but the State Department has the first oar in the water.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo kene yake cewa daukar ragamar hanyar diplomasiya da cimma tsare-tsaren da shugaba Trump ya zana ya rataya a wuyanmu, amma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ce za ta ja ragamar wannan tafiya. Ba zai yiwu mu zauna haka kara zuba ba tare da wani shiri ne da zamu tunkari Iran ba idan har ta wuce makadi da rawa. Fargabar yiwuwar barkewar fada tsakanin Amurka da Iran ta ci gaba da karuwa tun bayan da Amurka ta zargi Iran din da kai harin nakiya akan wasu jiragen ruwa masu dakon mai a yankin mashigin Hormuz a makon da ya gabata. Wata tawagar kwararru da ke karkashin jagorancin kasar Netherlands waɗanda ke bincike kan jirgin fasinjan Malaysia da aka harbo a sararin samaniyar kasar Ukraine a shekarar 2014. Ta bayyana sunayen wasu 'yan kasar Rasha uku da wani ɗan ƙasar Ukraine ɗaya a matsayin waɗanda ake zargi da aikata kisa. Babban mai shigar da ƙara na ƙasar ta Netherlands Fred Westerbeck ya faɗa a wani taron manema labarai a birnin Hague cewa waɗanda ake zargin sun taka rawa wajen harbo jirgin mai lamba MH17, duk da cewa ba su ne suka danna maɓallin da ya kakkaɓo jirgin ba, amma ana zargin wato cewa sun taimaka wajen samo makamai masu linzami da ake amfani da su wajen harbo jirgin. Mutanen da ake zargin sun hada da Igor Girkin, Sergey Dubinsky da Oleg Polatov waɗanda duk 'yan Rasha ne, sai kuma ɗan ƙasar Ukraine Leonid Kravchenko.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Farko za mu fara da jamhuriyar Niger. Wasu 'yan bindiga sun hallaka 'yan sanda biyu yayin da wasu biyu suka samu munanan raunuka bayan da suka kai hari a wani wurin bincike a ƙauyen Gudalgoro da ke gab da mashigar birnin Yamai. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da ake shirye-shiryen taron shugabannin ƙasashen Afirka da ƙasar ta Niger za ta karɓi baƙuncinsa a farkon watan gobe. Wakilin muryar Amurka Suleiman Munibarma ya aika mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Maharan waɗanda ba a bayyana yawansu ba sun yi nasarar isa tashar bincike ta ƙauyen Gudalgoro ne a ƙafa a wajejen ƙarfe 11 na dare, lamarin da ya ba su damar buɗewa jami'an tsaro wuta cikin yanayi na bazata, kamar yadda ɗaya daga cikin mazauna gidajen da ke makwabtaka da wurin da abin ya faru ke shaida mana.
Wato kancin haya kaga sinti ne aigo ne ga makan malfai gona ga ne. To wato dinci ne aigo ga ne zankai sai ne burkun misifatta imiya ganda.
Yace lokacin da abin ke faruwa naji karar bindigogi, sai na ce wa ƴaƴana su kwanta kada wanda ya fita, saboda abin sai du'a'i, Allah ne kadai ke da maganin sa. Masu nazari akan al'amuran tsaro na kallon wannan hari a matsayin wani abin da aka kitsa da gaman bakin wasu mutanen gari. Malami a jami'ar Yamai Professor Isu Yahaya masani ne akan al'amuran tsaro.
Wanga abu yana gwada ta'addanci ba a san ba inda za a bullowa sai an yi shi, sa'annan ne ake lissahi. A kowace ƙasa a duniya ga ana iya ta'addanci, don an yi Niger ba wani abin da zai kamata a yi ta kirari bisa shi.
da ne aka jibge karin jami'an tsaro a wannan tashar bincike da kewayenta, yayin da 'yan sanda suka killace wurin da abin ya faru a wani yunkurin har hada bayanan farko-farkon binciken da zai ba da damar tantance zahirin abin da ya wakana. A nasu gefe, motocin jigila dauke da lodin fasinjoji na kai da kawo tsakanin birnin Yamai da ƙauyukan Gundumar Gwalam. A farkon watan gobe, jamhuriyar Nijar za ta karbi bakuncin taron shugabannin kungiyar kasashen Afirka. Sauraka wasu ke ganin kawo hari a mashigar birnin Yamai a wannan lokaci a matsayin wani abin da ka iya tasiri a kawunan mahalartan wannan haduwa, sai dai masana na da tunanin da ya sha bamban da wannan.
A gani na bai kamata ba a ce ya shahi tsare-tsaren da Nijar ke yi, tunda shi dan ta'adda yana son a yi zancen shi a ce ya yi kaza, ko dan ya ba wanda za su zawa tsoro, ko ku dan ya ba da tsoro a cikin ƙasa. Amma in aka yi banza da wannan, aka yi kamar ba a yi ba, nike gani ya yi zama abinda zai bata ma dan ta'adda rai.
Tun a farkon watan da muke ciki, gwamnatin jamhuriyar Nijar ta sanar cewa akwai yiwuwar 'yan ta'adda za su kwatanta kai hari a birnin Yamai. Mafari kenan jami'an tsaro suka kaddamar da wani binciken ababen hawa, matakin da ya bada damar cafke wasu da ake zargi da hada kai da kungiyoyin 'yan ta'adda. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Daga Nijar yanzu kuma za mu je Najeriya. Shugabannin kananan hukumomi a kasar sun yi na'am da tsarin nan da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na ba kananan hukumomi kudaden su kai tsaye, wanda suka ce zai amfani jama'a musamman a yankunan karkara. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Tsarin ba kananan hukumomi kudaden su kai tsaye dai an yi ne ta yadda kananan hukumomin za su samu sukunin aiwatar da ayyukan da zai ba su damar samun hanyoyin kudin shiga, biyan haraji da jangali daga al'umma, da sarrafa kudaden bisa bukatun da al'umma ke da shi ba tare da tsangwama daga gwamnonin jihohi ba. Kan haka na tambayi shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomin jihar Plateau, wanda shine shugaban karamar hukumar Mikan, Ezekiel Belgab, don jin ina aka kwana.
Tsari ne mai kyau na gaskiya wanda zai tallafa ma kananan hukumomi, wanda za a samu cin gaba kuma da walwala a kananan hukumomi 774 na Najeriya. A fadin wannan dokan, daya ga watan 6 zai fara aiki. Amma ina gani dan matsalan da kila aka samu wanda ba samu fahimta sosai ba, shi ne wayansu suna tunani a'a sai subvention na June ya zo kamun a fara aiki da shi. Wayansu kuma suna ce a'a tun daga wannan fitan dokan da aka ce daya ga wata daidai ya kamata duk kudin da za ta shigo za ta je direct ma kananan hukumomi. To ina ga rashin wannan fahimta ne ya sa yawancin local governments da jihohin ba su iya sun yantar da wannan dokan ba.
Kenan kana cewa kudin bai riga ya iso asusun kananan hukumomi ba?
Yawancin kananan hukumomin wannan dokan ba su yantar ko da shi ba, saboda wannan rashin bayani sabanin da nake gaya miki.
To kai bayanin cewa al'umma za su samu amfani ko kuma alfanu idan har wannan kudi ya shiga asusun kananan hukumomi kai tsaye, amma waɗansu na ganin kaman zai ba da zarafi ma almubazaranci a kananan hukumomi.
Wannan ba daidai ba ne. Wannan kudin ta zo da doka. A kananan hukumomi akwai yan majalisu kananan hukumomi. Mutanen wurin su ma suna da magana kan wannan kudin. Kudin ya zo ba da sunan chairman bane, na mutane ne na wannan karaman hukuma. Kuma kowanne kudin da ka kashe akwai bayanai a kai, zaka iya bada bayani ka kashe wannan kudin don yin abu kaza ne. Shi yasa dokan ma ta ambata cewa duk kudin da zaka kashe a rana daya bara ka cire kudin da yafi naira 500,000 ba.
Daga lafiya fadar jihar Nasarawa ma, shugaban karamar hukumar Aminu Mu'azu Mai Fata yace tun can ba su da wata matsala wajen rabon kudin kananan hukumomi, sai dai kason da kananan hukumomin ke samu ne yayi karanci.
Kaso da gwamnatin tarayya ake bata yayi yawa, musamman da wannan tsari na sabon biyan albashi na ƙasa. Gwamnatin tarayya tana ɗauka a kashi 100 ta ɗauki kusan kashi 50, sauran kuma ba jihohi sannan kamun ƙananan hukumomi. Kuma duk kowa in ya tashi ba wanda ya sani sai shugaban ƙaramar hukuma. In gota ta lallace shugaban ƙaramar hukuma, shara ne shugaban ƙaramar hukuma, to yaya za a yi? Ya kama tilas a yi bitan yadda ake rabon kashin kuɗi na ƙasa, yadda ƙananan hukumomi za su samu kaso mafi yawa.
Sashi na 162 na kundin tsarin mulkin Najeriya ta bada dokar dole kuɗin ƙananan hukumomi ya shiga asusu guda kafin a raba. Abinda tsohon shugaban ƙaramar hukumar fanshin a nan jihar Plateau Stephen Jeans ya ce sai an yi gyara kafin ƙananan hukumomin su samu kuɗaɗen su kai tsaye.
Tunda ba za a iya gyara wannan kundin tsarin mulkin dokan ba yanzu, a tabbatar cewa in an je wannan local government joint account din, staff na NFIU din su zauna cikin meeting nasu su tabbatar cewa wannan kuɗaɗen da aka kawo su raba shi, su bayar kowa ya tafi da nashi kar wani ya taɓa kuɗin.
Ana sa ran a ƙarshen wannan wata na Yuni ne ƙananan hukumomin za su fara cin gashin kansu a ɓangaren kuɗi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 11:16. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu, a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Sid Jamila Garba Abdul Karim, asalin ƙasar Najeriya wadda ke a yanzu haka zamne a Burtaniya. To a takaice nake so ki taka ki mukammala wannan hirar.
A takaice abinda zan iya cewa shine gwamnati su duba, za a ga cewa matsalolin da ake samu yawanci yana fara ne daga matasa. In aka duba matasan, aka duba abubuwan da suke bukata ba abinda zai kasa bane. Abinda ne yake neman mutane that committed, mutanen da suke da kishin kasa. In aka samu mutane, in aka iya identify mutane suke kishin kasa, wallahi cikin lokaci kalilan za a iya magani yawanci abubuwan nan da suke faruwa.
To a cikin shiri na himma da nake gabata na tattauna da matasa da dama da mutane a duk faɗin duniya, musamman mutanen mu na arewa, mutanen mu Hausawa, masu jin Hausa wanda ke a Niger, Kamaru, Chadi, in ce ma duniya baki daya. Ina musu tambaya, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya lashe zaben shekarar 2019, wani kira gare ki ga shugaban Muhammadu Buhari? Me kike so ki gani gwamnati shugaban Muhammadu Buhari ta ayyana a cikin wannan wa'adi da aka bashi na shekara hudu?
To abinda zan iya cewa shine most importantly security, lack of security especially a arewa ya zama abin tashin hankali. A duba a gani, yadda na faɗa kuma maganan da na yi a baya, yawanci zaka ga cewa rashin abin yi ne ya janyo duk wannan abubuwan. A ga yadda za a iya yi a ƙiro ma mutane aiki ne, yadda za a involve mutane a cikin al'umman, community based
development
basically shine zai gyara mana abubuwa. A duba bangaren karatu, bangaren lafiya, health, lafiya da bangaren security. Idan aka duba wannan primary abu, yawancin mutane sun ci sun koshi, ba za su zo suna neman yanda za su je su yi fashi ko wani abu ba. Za ka ga cewa abubuwa da yawa za su tafi yanda ake so. So a koma a duba matasan nan, me yasa suke yawanci abubuwan da suke yi? Idan aka koma ga matasa, abubuwa da kyau za su gyaru, saboda yara su ne manyan gobe.
Nagode kwarai. Da ƙarshe, me dalilin ziyarar ku a nan Amurka?
Dalilin ziyarar mu, Aminiya ta za ta karɓa Global Leadership Award, Habiba Ali, Vital Voices suka invite nina zo on her behalf, zo in taya ta murna saboda ire-iren aikin da take a Nigeria. Ita tana aikin
makamashin rana.
Makamashin rana. So harkan su solar, su improved cook stoves da sauransu. Aiki ne da personally ina da interest sosai a kai, kuma na ga yanda za a yi in tallaba mata, amma ba mu sama ƙarfin gwamnati a cikin wannan al'amari ba, amma duk da haka tana kokari, tana shiga ƙauyuka, ana aiki, ana tallafawa mata sosai. Akwai community da suka akai forming na matan arewa sosai, zaka ga cewa mata ne an tallafa musu, suna iya shanya su tumatir, su tattasai, attarugu da su mangwaro, su pineapple fruits haka, kuma har ana fitar da su har kasashe kamar su Malaysia, kamar su Liberia da wurare da dama.
Tace hannan Amurka ana kawo.
Hannan Amurka ana kawowa da Ingila da sauran wurare. So zan so in kira gwamnatin Nigeria su duba su ga aikin da matan nan take yi, saboda ba za ta iya ita kadai ba, there is a limit to what she can do as an individual, amma idan aka gwamnati suka sa hannu a ciki, in Allah ya so ya yarda, za mu wuce inda ake tunani a duniya ma gaba daya, ba Nigeria kadai ba.
Gwamnati sa hannu, muke buƙatar ga gwamnati ta yi.
Ta ga cewa an tsaya mata, an samu an shiga communities da dama, sannan an bata karfin da za a shigo da kayan aiki.
Kamar tallafi ko a
kai tallafi. Tallafi, most importantly funding. Saboda so da yawa a baya na kokarin in ga yanda za a yi ta samu funding, amma daga baya duk da yake tun ina banki
har na shiga
kuɗi daga gwamnati, gwamnati will be part of project din. A ga cewa an shiga inda ya kamata, saboda muna da matsalan wuta a Nigeria. Zaka ga gashi yanzu lokacin zafi ana ta fama da meningitis, ba wutan. To in aka embracing abubuwa kamar solar nan, zaka ga zai taimaka sosai fiye da yanda ake tunani. Zai kawo sauƙin rayuwa da sauƙin business, saboda businesses da yawa sun rufe. Kaga Kaduna da akwai textiles, ana yin su a tanfofi, su wai duk sun mutu, kuma duk saboda rashin wuta ne.
Kenan ga ganin ki wannan maka za a yi amfani da shi a cikin kamfanoni ma?
Sosai kuwa kamfanoni da gidaje da aiki, hata akwai project da ta yi masu aski babas, lokacin za su rinka biya kaɗan kaɗan, suna samun daman, suna ba mutane aski. So zaka ga cewa daga mai sana'a, ƙaramin sana'a, har zuwa ga kamfanoni irin su textiles din da sauransu, duk kowa zai amfana da shi.
To yanzu mutum na so ya tuntube ku, ya kamata yi.
Sosai, akwai website din sosai.
Sosai.com.
Sosai.com, www.sosai.com. Zaka ga sosairent.com. Zaka ga cewa akwai number a wurin, akwai email address da za ku iya reaching out to ita CEO din kamfanin da sauransu.
To a ƙarshe ya ki ga mure Amurka?
To alhamdulillah, gaskiya da muka shigo wurin mun sama karbuwa, mun ga mutananmu, mun ji daɗi, mun ga kuma cewa suna kokari, gaskiya suna kan aiki, kuma Allah ya taimaka gaba daya.
To ƙarshe hirar tamu kenan, tare da Jamila Garba Abdu, yar asalin ƙasar Najeriya wadda ke yanzu haka a Burtaniya. Ni na Abdulaziz Ajili Toro ke cewa mu wuni lafiya. Jamila Garba Abdu kenan, yar asalin ƙasar Najeriya wadda ke yanzu haka zamne a Burtaniya. Mun gode kwarai da ba mu damar tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta garago, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin Washington DC. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Nare nakiba Muhammadu inni shi takasawa.
To madalla a gaida Abdulaziz Adile Turo, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar murya jama'a, ya ce mutuwar rigar kowa kuma duk mai rai wata rana zai zama mace. Rasuwar tsohon zababben shugaban kasar Masar Muhammad Mursi, dan shekara 67 da haihuwa, haka wani babban rashi ne ba wai ga iyalai da ƴan uwansa ko jama'ar kasar Masar ba kadai. Da fatan Allah ya ji kanshi da rahama. Amin summa amin. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Salihu Kiru, karamar hukumar magariya jamhuriyar Niger, ya ce assalamu alaikum biya Hausa. Daukacin al'ummar garuruwan mata mai da tsatsun burum da garin magariya, muna fatan Allah ya kawo mana shugaba da zai gyara mana hanyoyin da suka haɗe waɗannan garuruwan. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Dodo Mai Nama, Engayu Abalak Jamhuriyar Niger ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Nasarar da jami'an tsaron farin kaya suka samu a jihar Adamawa na kame gungun masu satar mutane wannan wata babban nasara ce. Muna fata za a rika yi wa irin waɗannan mutanen hukunci mai tsanani don ya zama darasi ga sauransu. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Yusuf M. Ramadan mai Gombawa daga jihar Gombe Nigeria. Ya ce a daidai lokacin da ake ta shirye-shiryen fara gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta Afirka ƙasar Masar, muna fata 'yan wasan Super Eagle na Nigeria za su baiwa maraɗa kunya, duk da cewa ba a san wace tuwo ba sai miya ta ƙare. Allah ya ba su nasara. Amin summa amin. Saƙonmu na gaba ya fito daga Fatima Usman Abu Jimeta daga Yola jihar Adamawa, ta ce salam sashen Hausa na VOA. Ku gaya wa sabon gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umaru Fitiri don Allah ya biya sabbin ma'aikata da aka ɗauka waɗanda suka yi aikin kimanin shekara ɗaya, albashinsu na wata biyu, domin su ma suna da cikakken ƴanci kamar kowane ɗan jihar Adamawan. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Sade Sa'idu Daura, ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Harin da wasu 'yan bindiga suka kai a ofishin 'yan sanda a Niger wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'yan sanda biyu wani abin takaici ne. Gani yadda har-haren ya fara matsowa kusa ga Yamai, babban birnin ƙasar.
To madalla, kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To, shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da yakin neman zabansa na neman wa'adi na biyu a birnin Orlando da ke Florida, ɗaya daga cikin jihohin da suka taimaka mai ya lashe zaben 2016, inda ya je da wani sako mai taken mu ci gaba da ɗabbaka martabar Amurka, ko kuma Keep America Great a Turance. Dandazon mutane da suka hallara a wajen kaddamar da yakin neman zaben sun yi ta kamba masunan Amurka. A jawabinsa, shugaba Trump ya taɓo batun tattalin arziki da samar da tsaro akan iyakar ƙasar, sannan ya cicciki abokanan hamayyarsa na ɓangaren jam'iyyar Democrat, inda ya riƙa kiransu masu matsanancin ra'ayin gurguzu waɗanda suka yi yunƙurin kasara shi da iyalansa da kuma raina magoya bayansa. A wani labari na daban kuma, shugaban na Amurka ya ce ya yi wata ganawa mai ma'ana ta wayar tarho da takwarar aikinsa na China Xi Jinping, yana mai cewa suna shirin wata tattaunawa mai faɗi kan harkokin cinikayya a mako mai zuwa, inda za su haɗa gefen taron ƙasashe 20 da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G20 wanda za a yi a Japan. Kafin dalancin labarai na Xinhua ya rawaito shugaba Xi yana cewa ya jaddadawa Trump muhimmancin su tattauna a mataki na bai ɗaya, inda ya ƙara da cewa yin takaddama da juna ba ita ce maslaha ba. A dai shafinsa na Twitter, shugaban na Amurka ya wallafa cewa ya yi ganawa da Xi na ƙasar China, inda ya ce tawagogin ɓangarorin biyu za su yi wata ganawa ta sharar fage gabanin haɗuwar da za su yi a ƙasar ta Japan. Wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa kusan mutum miliyan 71 yaƙi da musgunawa da rikice-rikice suka tilasta wa ficewa daga gidajensu a duk faɗin duniya, adadin da ba a taɓa ganinsa ba tun bayan da aka kafa hukumar shekaru 70 da suka gabata. Hukumar ta ce adadin, wanda ya kai mutum miliyan 70.8, bai hada hadda yawan 'yan gudun hijira da suka fito daga ƙasar Venezuela ba, inda mutum miliyan 4 suka fice daga ƙasar, amma mafi akasarinsu ba su miƙa takardun neman mafaka ba, lamarin da ya sa ba a saka su a cikin ƙididdigar ba.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A shirin namu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan matakan da kuka ga ya kamata a ɗauka ko a ƙara ɗauka don kare ƙananan yara daga faɗawa tarkon 'yan Boko Haram da ke amfani da su. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu Mr. Misha, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.